Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 1725 da kuma 60 masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na radio amfani da sarauniya da fara'a da nomad dalol da kuma niyya muryar arewa za kuma ku iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum. Ibrahim Ka Almasi Garba ne da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku wannan shirin a wannan hantsi na ranar Talata 15 ga watan Agusta. Bayan labaran duniya za a ji cewa shugaban jam'iyyar PDP a Najeriya Sanata Ahmad Makarfi ya bayyana makasudin taron su na kwanan nan.
Dama ai wannan taron an shirya shi ne musamman domin a kara ma kwamitin roƙo lokaci isashe domin mu sami gudanar da zaɓuɓɓukan shugabanni na jam'iyya.
Za kuma a ji cewa ƙungiyar malaman jami'a ta ASU a Najeriya ta bayyana dalilanta na fara yajin aiki. Sannan za a ji cewa hukumar EFCC ta kwato ɗumbin dukiyoyin al'umma a shiyar Oyo. Amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Jami'ai a Freetown babban birnin Saliyo sun ce akalla mutane 250 suka mutu sanadiyar zaftarewar ƙasa da kuma ambaliyar ruwa da suka auku. A ran Litinin, ƴan uwan waɗanda bala'in ya ritsa da su sun yi tattaunawar laka domin neman masoyansu yayin da aka tura ma'aikatan soji domin su taimaka da aikin ceton. Hotunan da aka saka a shafukan sada zumunta cikin da na bidiyo sun nuna yadda mutanen yankin da lamarin ya faru suna tafiya cikin lakar da ta kai har kirjinsu suna lalaban hanya. Wannan bala'i da ya faru da safiyar yin ranar Litinin ya biyo bayan ruwan sama da aka yi ta tafkawa ne kamar da bakin ƙwarya. Shaidu sun ce hanyoyin yankin da bala'in ya faru sun koma tamkar kogunan laka. Wani mai magana da yawun ƙungiyar ba da agaji ta Red Cross ya faɗa wa kamfanin jallancin labaran Faransa cewa sun tsamo aƙalla gawarwaki 312. Hukumomi a ƙasar ta Saliyo sun yi kiyasin cewa dubban mutane ne suka rasa muhallansu sanadiyar zaftarewar ƙasar da ambaliyar ruwa.
Jami'an tsaron Burkina Faso sun kawo ƙarshen faɗan da suka yi da 'yan yaƙin sa kan da ake tsammanin masu tsatsauran ra'ayin addinin Islama ne waɗanda suka buɗe wuta a wani gidan cin abinci a babban birnin ƙasar inda suka halaka mutane 18 suka kuma raunta wasu 8. Jami'an sun ce mafi yawan waɗanda abin ya ritsa da su ƙananan yara ne da suka je cin abincin da iyalansu a gidan cin abinci na Aziz Istanbul wanda fitaccen wurin cin abinci ne na 'yan ƙasar Turkiya. Harin ya faro ne da misalin ƙarfe 9 na dare ranar Lahadi inda wasu 'yan bindiga suka kutsa cikin gidan cin abincin kan babur suka kuma yi ta harbi na kan mai uwa da wabi. Jami'an tsaron ƙasar sun mai da martani a kan 'yan bindigar inda suka kwashe kusan lokacin daren suna musayar wuta, lamarin da ya kai ga halaka 'yan bindigar biyu sannan aka kubutar da sauran waɗanda aka yi garkuwa da su. Aƙalla 5 daga cikin jami'an tsaron ƙasar ta Burkina Faso sun samu raunuka.
Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce wasu 'yan bindiga sun kai hari akan wani sansanin dakaranta a Timbuktu da ke arewacin Mali inda suka kashe mutane 7. Jami'an Majalisar Ɗinkin Duniya sun ce daga cikin waɗanda suka mutu har da wasu masu gadi 'yan asalin ƙasar ta Mali da wani jandarma da kuma wani ma'aikacin kwantiragin ƙasar da ke aiki a ofishin Majalisar Ɗinkin Duniyar. Sun kuma ce dakaransu su ma sun kashe mahara 6 a wannan hari da aka kai da tsakar ranar Litinin. Harin ya kuma biyo bayan wani makamancinsa da aka kai ne a jiya Litinin inda wasu mutane ɗauke da makamai suka buɗe wuta a kan dakarun Majalisar Ɗinkin Duniya da na Mali a garin Duwensa da ke tsakiyar ƙasar. Wannan hari ya yi sanadin mutuwar sojan wanzar da zaman lafiya na majalisar guda da kuma wani na Mali ɗaya. Babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya yi Allah wadai da waɗannan hare-hare, yana mai cewa hare-haren sun faɗa cikin jerin laifukan yaƙi a ƙarƙashin dokokin ƙasa da ƙasa.
To karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Shugaban Amurka Donald Trump ya ciciki masu ra'ayin fifita fararen fata waɗanda suka shirya gangamin ranar Asabar a birnin Charlottesville da ke jihar Virginia inda ya kwatanta wariyar launin fatar da suka nuna a matsayin shidanci. A karon farko tun bayan barkewar rikicin shugaba Trump ya kama sunayen masu nuna wariyar launin fata da suka hada da masu ra'ayin yan Nazi da kungiyar masu yin amfani da mummunan karfi wajen nuna fifikon fararen fata ta Ku Klux Klan da kuma masu ra'ayin fifita fararen fata da ake kira white supremacists. Shugaban ya kuma sha alwashin cewa duk wanda yake da hannu a tashin hankalin na nuna wariyar launin fata da ya faru a Charlottesville zai fuskanci fushin hukuma. Trump ya kuma kwatanta rikicin na Charlottesville a matsayin nuna kiyayya ta ban mamaki da rashin rungumar kowa da kowa ta hanyar tada husuma. Waɗannan kalaman na Trump sun biyo bayan kausar sukar da ya fuskanta daga bangarorin siyasar kasar saboda kin kama sunayen waɗannan kungiyoyin tun a tashin farko.
Prime Minister Japan Shinzo Abe ya ce shi da shugaban Amurka Donald Trump sun amince cewa dakatar da Koreya ta Arewa daga harbin makamin nukiliya shine zai zamanto batu mafi muhimmanci da za su sa a gaba. Shugabanni biyu sun cimma wannan matsayi yayin wata tunawa da suka yi ta wayar tarho a yau Talata, kamar yadda Prime Minister na Japan ya tabbatar wa manema labarai a birnin Tokyo. Wannan zantawa da shugabannin biyu suka yi na zuwa ne yayin da shugaban Koreya ta Arewa Kim Jong-un ya ce zai dakata da shirinsa na harbin makamai masu linzami a kan yankin Guam, wanda mallakin ƙasar Amurka ne da ke yammacin tekun Pacific. A yau Talata, kamfanin dillancin labaran ƙasar na Koreya ta Arewa KCNA ya rubuto cewa shugaban ƙasar Kim ya karɓi wani rahoto daga dakarun ƙasarsa wanda ke ɗauke da tsarin yadda za a kai hari a Guam mai ɗauke da kayayyakin sojin Amurka. Rahoton ya kuma nuna cewa shugaba Kim ya ce zai sa ido ya ga irin take-taken Amurka na wani tsawon lokaci kafin ya yanke shawara kan shirin kai harin.
Labaran duniya aka saurara daga sashen Hausar muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To kamar yadda aka ji, shugaban jam'iyyar PDP a Najeriya Sanata Ahmad Makarfi ya bayyana makasudin taron su na kwanan nan da kuma makomar jam'iyyar a hirarsa da wakilinmu na Kano Muhammad Ibrahim Kwari, inda Makarfin ya fara da bayyana dalilin taron.
Dama ai wannan taron an shirya shi ne musamman domin a kara ma kwamitin roƙo lokaci a isashe domin mu sami gudanar da zaɓuɓɓukan shugabanni na jam'iyya kamar yadda tsarin mulkin jam'iyya ya shimfiɗa. Saboda a lokacin da kotun ƙoli ta yanke shari'a babu lokaci wanda za mu iya yin haka, saboda akwai ƙa'idoji wanda wasu ƙa'idojin namu ne na jam'iyya, wasu ƙa'idojin kuma na doka ne na zabe na ƙasa baki ɗaya, wanda ba za ka iya gudanar da su ba idan ba ka bi wannan tsari ba dakin. Wasu abubuwa da aka ga muhimmai an gabatar da su a wannan wajen taro, inda na farko aka jaddada rushe bangarori da muka yi a jihar Anambra, kuma aka rushe shugabanci daga ward zuwa local government da jiha na wasu jihohi guda bakwai, kuma aka jaddada zaben na sauran jihohin da ba su cikin wannan rukuni domin ƙarfafa cewa su zababbu ne, kada yau ko gobe ko jibi ka ga wannan ya je kotu wannan ya je kotu yana kai ƙarin da take shi ma jam'iyya tuwa ƙwarya.
Menene yasa aka tsitsince wannan jihohi tunda a lokacin kusan tare aka yi zaɓuɓɓukan? Me ye dalilin rushe su?
To nan ne akwai ja in ja na shari'o'i. Wasu wannan ɓangaren ya je wata kotu ya sami shari'a cewa shi ne, wani ɓangaren ya je wata kotu a ce shi ne, wani ɓangaren ya je kotu a ce shi ne. To duk ka tara watan kowa yana da sakamakon shari'a wanda ya ce shi ne, kuma ba abin da a yi ba domin a surunta su, kowa yana ganin yana da shari'a hannun shi. To kamar yadda kotun ƙoli ta yanke a shari'anmu cewa duk abin da wannan babban taro na ƙasa ya zartar ya zauna kuma ba abin da zai kankare shi, sai jam'iyya ta ga tana da ikon dukansu ta sauke su, kuma yaushe ne aka zabe su?
Ka ji labarin da ake cewa ba wani abu ya sa wai aka rushe waɗancan jihohi ba, illa ana ganin akwai mabiyan tsohon shugaban da kuka dinga ja in ja Sharif.
Da wata jihar da zaka ce ba waɗanda suke goyi bayan Sharif, sai dai ka ce hala a wani jihar sun fi yawa, ko ba haka ba? amma ba wani wata janda ba za ka ce ko mutum goma ne ka ce ba su yi ra'ayin shi ba. Amma ko rahoton da Sharif ya gabatar a kwamitin zartawa akwai jihohi bakwai da suke da rikici da ya nuna cewa a sake zaɓuɓɓukansu. Saboda haka wasu daga cikin bakwai nan mun riga mun warware. To amma bacin wannan rahoto akwai kuma wasu da rikicinsu ya bullo aka samu rikici irin wannan, saboda haka shi yasa aka faɗaɗa ya kai ga haka.
Da yawa suna ta magana cewa kila wata uku za a ƙara ma kwamitin ka, sai aka ji an ƙara wata huɗu. Wasu kuma suna ganin aiko wata huɗun ma ba za su isa ku iya gudanar da zaɓe na ƙasa ga wannan ƙalubale na waɗannan sabbin jihohi da ake so a gyara guda bakwai ba. Iya kake ganin wannan lokaci da kuma aikin da ke gaban wannan kwamiti naka?
Za mu iya, aiko wata uku ne za mu iya. Abin da ya kawo aka ƙara ya kai wata huɗu saboda zaɓen Anambra zai zo daidai da lokacin da wa'adinmu zai kare, saboda ba zai kasance muna zaben shugabanni na ƙasa ko muna kokon yadda zamu ci zaben Anambra ba. Dole mu kai akai la'akari da wannan aka ƙara ya kai wata hudu maimakon wata uku. Amma mu kwamitin riko ba mu ce ga ra'ayinmu ba, ba mu ko a ta wannan taro ba ɗaya cikin mu da ya ce uffa, saboda ba mu muna neman wani abu ne ba, ba muna neman zama ne ba, aiki ne duk yadda shugabannin jami'a suka ga shi ne ya dace abin da aka bamu da shi za mu yi aiki.
Ina makoman kwamitocin nan da ka kaddamar na waɗanda za su kula da sulhu da sauran kwamitoci har guda uku mabambanta?
Kwamitoci na jami'a ne ba na Ahmed Muhammad Mukalfi ne ba, saboda kuma muna nan ko ba nan za su ci gaba da aikinsu.
Wasu na magana sulhun nan naku akwai abubuwa a ƙasa, an ji kuna cewa a kira hadda waɗanda da suna jam'iyyar suka bari waɗanda suka rike mukamai. Wani haske kuke gani a gurin mutanen da ake ganin sun guje kuda?
To tunda ba ni cikin kwamitin ai kaga ba zan iya cewa ba, amma ni dai abin da na sani daga jita-jitan da nake ji masu neman su dawo jam'iyyar PDP na da yawa, wanda ma ba su taɓa yin PDP ba suke neman su shigo ta suna da yawa, lokaci zai nuna.
Ba ku tsoron kada a zo a yi taron da za a zo a samu matsala daga ba?
To ai kaga mu jam'iyya ce, APC kuma ƙawance ce, saboda haka wannan ba zai wannan illan da kai magana ba za ta shafe mu a PDP.
Ne mota siya sace ban koma wada da dangina, again de mota siya sace ban saka wada da dangi ba, ballanta ma shiga gaba in kai wada da dangi ka kaga Allah baya gode ma manzo ne baya gode ma mota ta kwalta kuma ba kai za ta dauka ba, inda motar siyasa ce ɗan alkawali da sabawa ibani dura ta kuma kuma.
To a gaida Isa Lawal Ikara da wannan rahoton ba Mahmud Ibrahim Kwaruba kamar yadda in faɗa da farko. To kafin mu ci gaba sai a ɗan girgije da wannan.
Yan uwa na ku saurara yau Zambia, waka ce za mu yi ta akan hada kan Najeriya, ni buri na mu so juna mu zauna lafiya, mu bar gaba idan mun gane dan Allah mu girmama juna. Mafarki wai araba suke sun manta sun tsiya in tana hada aishara take, in hatta tarwase ku ga yan amfanin me take, zaya mi nazari karmi aikin da na sani ikhwana. Mafarki wai araba suke sun manta sun tsiya in tana hada aishara take, in hatta tarwase ku ga yan amfanin me take, zaya mi nazari karmi aikin da na sani ikhwana. nisa da na sani mu zama ma'adin kule duk irin rikicewar zamani wata rana za mu samu abin da muke burin gani yau Najeriya a sahun manya mu dai mu girma majuna da Sudan sai in ga ya muku su sun yi kasassafa sun raba sun zarce shiga uku kullun rijima suke da juna sai in fada muku sun dauda na sani kuma ke ya ce alasha buga na batuna da Sudan sai in ga ya muku su sun yi kasassafa sun raba sun zarce shiga uku kullun rijima suke da juna sai in fada muku sun dauda na sani kuma ke ya ce alasha buga na batuna
wannan haka yake kuma bari mu kada babban birnin tarayyar Najeriya Abuja mu ji karin bayani game da wato yajin aikin da kungiyar malaman jami'a ta ASU ta fara Madina Dauda gare ki
kungiyar malaman jami'o'i ta kasa da professor Biodun Ogunye muke shugabanta ta bada hujjojin shiga yajin aikin kamar haka
the federal government signed an agreement with ASU on the following issues fund for revitalization of the university system amounting to 1.3 trillion in 6 years.
Biodun Ogunyemi ya ce tun shekara 2009 ne kungiyar ta shiga wata yarjejeniya da gwamnatin Najeriya inda ta amince cewa za ta saka naira trillion 1.3 a fannin ilimin jami'o'i domin inganta su. Amma ya zuwa yanzu naira biliyan 200 ne kacal gwamnati ta bayar. Biodun Ogunyemi ya kara da cewa jami'o'i da malaman su sun zama abin tausayi a ƙasa. Wani yunkuri suka yi ne na ganin sun samu biyan bukatun nasu. Jigo kuma tsohon shugaban kungiyar ASU ta ƙasa, Dr. Nasiru Isa Fage, yayi ƙarin haske.
A shekara ta 2011 da kuma ta 2012 da kuma ta 2013 duka mun yi ta kokari mu jawo hankalin gwamnati yanda za a aiwatar da wannan yarjejeniya to amma ba mu kai gagaci ba
a wani hali ne jami'un suke ciki a yanzu Dr. Usman Abdullahi Manu malami ne a jami'ar Abuja
su kayan aiki na karatu da wajen karatu da kuma a tabbatar da cewa yaran nan ko wadansu na'urori na karatu a tabbatar da cewa suna nan a ƙasa kafin shi malami ya iya bayar da abin da ya kamata faduwar darajar ilimi a ƙasa to lalle tabbas lalle a ƙasa za ta fadi idan dai gwamnati bata lura ta dawo ta duba ta ciza ta hura ta tabbatar da cewa waɗannan bangaren to gaskiya dole a samu matsala
nayi kokarin samun bangaren gwamnati inda nayi tattaki zuwa ma'aikatar ilimi ta ƙasa amma kokari na ya ci tura Madina Dauda muryar Amurka daga Abuja Najeriya
mu nemi ilimi fitilar haskawa ilimi fitilar kellawa ilimi gwadaban haurewa hanyar kunnewa mu nemi ilimi gwadaban tsorewa mu nemi ilimi alfarin kowa
Wannan haka yake kuma a gaida Madina yanzu kuma bari mu kada birnin Badin inda hukumar EFCC ta ce ta kwato dukiyoyin al'umma da dama Hassan Tambuwal gare ka
Umar Hana Zarmiya da Babakere da dukiyar jama'a ta Najeriya EFCC shiyar jihar Oyo tace ta kwato kimanin naira miliyan 300 a cikin watanni 4 da sun gabata. Mataimakin shugaban hukumar EFCC shiyar jihar Oyo Mr. Kazim Husaini ne ya sheda wa taron manema labarai hakan a Ibadan.
We have internet fraudsters, bank frauds, general investigation.
Mr. Kazim Hussein yace sun kwatu kudin ga masu harkar yanar gizo, zamba a bankuna, wajen binciken gama gari da rikicin filaye da yawa da aka yi zarmiya a cikin su. Mr. Hussein ya kara da cewa a cikin watannin nan hudu sun sami kararraki 430 kuma sun yi kame-kame har sau 200 kana kararraki 50 na gaban kotuna. Yace yaki da zarmiya da rubda ciki da dukiyar kasa ya rataya ga dukkan yan kasa ba wai hukumomi ba kawai. Kasim Hussein ya yi kira ga yan jarida da su hada kai da hukumar EFCC wajen ilmantar da jama'a a game da illar zarmiya da shankwana da dukiyar kasa wanda ke yi wa tattalin arzikin Najeriya tu'annati. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
A gaida na Tambuwal, yanzu kun bar mu kada Jamhuriyar Niger, inda Sula Barma zai gabatar mana da sharhin jaridun kasar.
Za mu soma sharhin jaridun na wannan mako da jaridar Loitan, wacce ta ruwaito cewa hankalin maza ya tashi bayan da aka fara ganin alamun shugaban kasar Niger na shirin yi wa gwamnatin sa garan bawul. A tsakiyar watan Agustan kowace shekara ne Isuhu Muhammadu ke zuwa garin su hutun ƙarshen shekara, kuma ya saba ɗaukar wasu muhimman matakan tafiyar da al'amuran mulki daga can ƙauyen na ɗan daji. Saboda haka akasarin shugabannin jam'iyyun ƙawancen da ke mulki suka firgita, domin ana ganin shugaban na da niyyar rage yawan ministoci a sabuwar gwamnatin da zai kafa daga mambobi 43 zuwa 30. Sannan za a yi la'akari ne a wannan karan da cancantar mutum ba wai dalilan siyasa ba, in ji jaridar Lutan. Yayin da Le Nouveau Républicain ke cewa ba ta ga abinda jam'iyyun ƙawancen MRN suka tsina nawa gwamnatin mai ci ba. Daga cikin jam'iyyu sama da 50 da ake ikirarin sun goye da bayan ɗan takara Muhammadu Isuhu a zaben da ya gabata, kalilan ne daga cikinsu ke da magoya baya. Saboda haka jaridar ke ganin su tamkar taron karnukan tanko. Akasarin su ma sun yi ta caccakar manufofin shugaban a lokacin wa'adin mulkinsa na farko. Dalili kenan da wasu 'yan Nijar ke mamakin yadda aka yi suka rikide suna buga masa ganga. Lisansu de l'histoire na cewa jam'iyyar MNSD da nasara ta fara yunkurin sake komawa matsayin da take da shi a shekarar 2011, bayan da aka shafe lokaci mai tsawo harkokin jam'iyyar suna tangal-tangal. Ko da yake wasu na cewa bakam ne MNSD ta yi, ma'ana ja da baya ba tsoro ba. Jaridar ta kara da cewa shugaban jam'iyyar Sani Umaru bai jima da dawowa daga umara ba, inda ake kyautata zaton ya yi ta zuba addu'o'i ko kuma ya yi amfani da wannan bulaguro don tantaunawa da abokan hulɗarsa na siyasa. Muƙarƙare da jaridar Lanketer, wacce ta ruwaito cewa wani binciken hukumar Santif ya bankaɗo wata ƙungiyar masu halitta kuɗaɗen haram da ke laɓewa bayan ayyukan wani kamfani suna hada-hadar maƙudan kuɗaɗe a bankuna. Ko da yake jaridar ta rufe sunan wannan mutum da tuni ke hannun hukumomi, bayanai sun ce asusun banki kimanin 9 ne ya bude a bankuna 6 da ke nan Niger, inda shi da wasu danginsa suka yi ta juya dubban miliyoyin sefa tsakanin Yamai da sauran jihohin Niger izuwa wasu kasashen waje. Bincike ya gano a baɗimi ana kwatanta ana harkokin kasuwanci ko ciwacewar man fetur, saye da sayar da gidaje. Amma kuma a zahiri harƙalla ce ake yi da wasu gaggan 'yan ta'adda waɗanda tun jimawa Majalisar Ɗinkin Duniya ta saka ƙungiyarsu a sahun haramtattun ƙungiyoyi, in ji Lanketer. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a Jamhuriyar Nijar.
Fa gaida Sule Yamai, yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu.
Assalamu alaikum. Da farko sunana Aminu Mishai, nagarin Garbace da karamar kuma ta Balija Taraba tarayyar Najeriya. Da farko muna jajantawa al'ummar babban birnin Freetown na kasar Saliyo dangane da wannan iftila'i na zaftarewar kasa da laka da ta rufe al'umma ta kuma halaka da dama daga cikin su. Da fatan Allah Ubangiji ya kawo ƙarshen wannan lamari ya kuma jikan wanda suka riga mu gidan gaskiya, waɗanda suka samu raunuka kuma Allah ya ba su lafiya. Da fatan kasashen duniya da kungiyoyi zan tallafawa waɗanda wannan iftila'i ya fada musu.
Assalamu alaikum. Sashen Hausa na murya America mai magana Alhaji Musa American su daga Kebbi Nigeria. Ina ƙara addu'a ga shugaban ƙasar mu na Najeriya Muhammadu Buhari. Allah ya ƙara bashi lafiya. Duk wanda ya da hannu gaba shugaban ƙasa illa in dai dan arewa ne zai gani ga kansa.
Mai magana Musa Shehu Inusari daga jihar Yobe a tarayyar Najeriya. Wannan mataki da gwamnatin Najeriya ta dauka akan koran wasu ma'aikata da rufe wani kamfanin ma'adinai a jihar Bulato, wannan mataki yayi daidai. A gaskiya duk wanda yake so ya kawo mana zalunci a cikin al'amarin talakan Najeriya muna fada da shi kuma muna yaki da shi.
Assalamu alaikum. Biyar mai magana Umar Musa Lero, karamar hukumar Sandan jihar Katsina tarayyar Najeriya. Muna so mu fara daddadawa duniya cewar har yanzu muna son Jalal Muhammad Buhari a matsayin shugaban ƙasa har gobe, saboda ga duk masu cewa ya sauka ko wani ku zai iyawa, to wannan suna shirye su ne kawai, saboda ai ka'idar abin da dokar ta haka fara in za a yi zuwa za ta yi za ta ja cika ta, saboda kamata ta haɗu shugaban ƙasa ɗari biyu da yi.
To yanzu kuma ga Mahmud ya dawo da labaran duniya amma fa a takaice.
To Ibrahim, jami'ai a Furinta babban birnin Saliyo sun ce akalla mutane 250 suka mutu sanadiyar zaftarewar ƙasa da kuma ambaliyar ruwa da suka auku a ƙasar. A ran Litinin, ƴan uwan waɗanda bala'in ya ritsa da su sun yi tattaunawar laka domin neman masoyansu, yayin da aka tura ma'aikatan soji domin su taimaka da aikin ceton. Hotunan da aka saka a shafukan sada zumunta ciki hadda na bidiyo sun nuna yadda mutanen yankin da lamarin ya faru suna ta tafiya cikin lakar da ta kai har kirjinsu suna lalluban hanya. Jami'an tsaron Burkina Faso sun kawo ƙarshen faɗan da suke da 'yan yaƙin da ake tsammanin masu tsawon ra'ayin addinin Islam ne, waɗanda suka buɗe wuta a wani gidan cin abinci a babban birnin ƙasar, inda suka halaka mutane 18 suka kuma raunata wasu 8. Jami'an sun ce mafi yawan waɗanda harin ya ritsa da su ƙananan yara ne da suka je cin abinci da iyalansu a gidan cin abincin na Aziz Istanbul, wanda fitaccen wurin cin abinci ne na 'yan ƙasar Turkiya. Harin ya faru ne da misalin ƙarfe 9 na dare a ranar Lahadi, inda wasu 'yan bindiga biyu suka kutsa kai cikin gidan abincin a kan babur suka kuma yi ta harbi na kan mai wadawabi. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce wasu 'yan bindiga sun kai hari a kan wani sansanin dakarunta a Timbuktu da ke arewacin Mali, inda suka kashe mutane 7. Jami'an Majalisar Ɗinkin Duniya sun ce daga cikin waɗanda suka mutu har da wasu masu gadi 'yan asalin ƙasar ta Mali da wani jandarma da kuma wani ma'aikacin kwantiragi a ƙasar da ke aiki da ofishin Majalisar Ɗinkin Duniyar. Sun kuma ce dakarunsu su ma sun kashe mahara 6 a wannan hari da aka kai da tsakar ranar Litinin. Harin ya kuma biyo bayan wani makamancinsa da aka kai ne a jiya Litinin, inda wasu mutane ɗauke da makamai suka buɗe wuta a kan dakarun Majalisar Ɗinkin Duniya.
To masu saurare, da wannan muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa, musamman ma Mahmud Lalo da ya taya ni, da wanda ya haɗa mana sautin Salamon Abo, da injiniyarmu ta wannan lokacin wato Hajiya Zainab Abdulrahman, ni naku Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai anjima.